الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكة سادوا أولنا مسلاتي من البركة مسلاتي مرقاي الهج محمد زكري مزاف أولنا مقواتا قوف الرواة بكي تكن برن كانوا أولنا راناتا الهميس شابيو قواتا شدا شكرا تدبو دا دري قلو دا أربعين دا هدو وان دا يدي دا بير قواتا دا شكرا تدبو بيو دا أشرين دا أكو. Idan ba manta ba a darasinmu da ya gabata muna karatu cikin wannan sura mai albarka, suratul ankabut. Mun kawo ƙarshen aya mai namba ta 11. A yau kuma za mu tashi farkon aya ta 12. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون.
Ubangiji madaukakin sarki yace wa qala alladhina kafaru lil ladhina amanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum, wato wadanda suka kafirce sai suke ce da wadanda suka yi imani ittabi'u sabilana, ku bi hanyar mu wal nahmil khatayakum, mu kuma za mu dauke muku wato ainihin laifuffukan ku da zanuban ku, in an zo lahira duk ba matsala za mu dauke muku, sai ya zama na za a kyale ku, mu kuma ya zama mun kama kun shiga babban rigan mu. Ba wai dan suna nufin cewa su za a yi musu azabar a madadin su ba, a suna nufin cewa za su hana wani abu ya same su. Ubangiji yace ƙarya suke yi, wa ma hum bihamilina min khatayahum min shay, ubangiji ya ƙarya ta su yace ba abin da za su iya dauka na game da laifuffukan su waɗanda suka aikata. Innahum lakazibun, haƙiƙa lallai su maƙaryata ne. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم, إن أنظرنا القيامة ذات لو تزنبنسو تاردكم وسزنبن أتارد زنبن ناسو ما نقع ناسو زنبن سننقعكم زنبن وأن دسك بتر. وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون, كما جيك على الليلان القيامة ذات بيسو قمد أبن دسك كسن شيسون أي نكاليا ababan da suke tsagawa suna gaya wa mutane ba dan komai ba sai dan su halakar da su, to lalle za a yi musu hisabi cikin wannan, za a tambaye su dake bayan dake. Anan Allah subhanahu wataala yana ba mu labari ne game da kafirin Quraishawa kenan. Su sun riga sun kafirce, sun ki yin imani, kuma suna kallo ga wasu mutanen sun yi imani. Saboda haka shi har kullum wanda yake bai yi imani ba, abin da yake so ya sa a gaba shi ne yaya zai iya rudu wanda ya yi imani dan ya ga ya fita daga imanin nan da ya yi. Saboda haka shi ne shi ma abin da ya kamace ka, in kai imani kenan kai ma kai kokarin kiran mutane zuwa ga su yi imani kenan, kai kokarin yin wa'azi, kai kokarin fadakar da jama'a ta yadda zai zama cewa su ma sun dosana daga hasken shiriyar nan da Ubangiji madaukakin sarki ya haskaka maka. Saboda haka to su ma waɗanda suka kafirce sai suke ce da waɗanda suka yi imani, ku komo zuwa gare mu cikin addinin mu, tunda da ana addini na shirka, addini na iyaye da kakanni, yanzu kuma sun fita sai suke ce da su dawo. Idan kuka dawo menene ne abin da ake tsoro? Ai ababen da za su faru ne a ranar alkiyama, ko abubuwan da za su faru shine a ce ai in kai kaza ka aikata laifi, kana da zunubi, shine sai suke ce da su wal nahmil khatayakum, za mu dauke muku kurakuran ku da kuka aikata. shine malamai suke cewa wannan kamar yadda larabawa suke ambatawa su ce if'al hadha wa khati'atuka fi raqabati, sai ka aikata wannan abun laifinka zai zama yana wuyana, ma'ana sai ya zama na cewa ba za a yi maka uquba ta komai ba, zai zama na cewa shi wanda yasa kaka aikata zai hana azabtar da kai. Kamar yanzu ne mutum yana jami'in tsaro, zamu ga cewa idan ka san shi zaka aikata laifuffuka da yawa shikenan sai a yi maka afuwa ka wuce. In ka zo ka aikata wani laifin ma in ka kirawo shi sai ya kyale shi, kawai idan ka bada waya yayi musu magana shikenan sai ya kyale ka shiga cikin alfarmarsa, to su ma sai suke nuna musu irin wannan. To shine Allah subhanahu wataala ya ƙaryata su yace ba haka al'amarin yake ba, idan an zo ranar alkiyama su kansu ta kansu za su yi, su kansu suna cikin musiba. Shine Allah yace wa ma hum bihamilina min khatayahum min shay, ba abinda za su iya dauke musu na game da abinda suka aikata na kusakurai, zulubin su zai zama yana nan akan su kamar yadda suke su ma waɗanda suka jawo musu sababin halaka din nan, su ma suna cikin nasu garadi din Ubangiji madaukakin sarki zai musu hukuba. Kamar yadda Allah ta'ala ya bamu labari a wurare daban-daban, wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmal minhu shay'un walau kana za qurba, ba abin ba wanda zai daukar wani abu na zunubi. In an zo kowa ta kansa yake, kowa yana cikin rudani, tashin hankalin da ake ciki ya wuce ma mutum ya tuno da cewa a duniya ni na sa akai kaza na akai kaza, ya riga ya gigice a lokacin abubuwan da yake karyatawa, ya riga ya tuna su a lokacin abin da yake ganin ba haka bane, to ya riga ya tabbatar da cewa lalle gaskiya din ne. Masoyi da masoya ma gaba ɗaya kowa manta kowa yake yi, wala yasalu hamimun hamima, Ubangiji madaukakin sarki yace masoyi aboki ba zai tambayi wani abokin sa waka sai ina wani ba, kai ma ta kanka kake yi. Yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, Ubangiji madaukakin sarki yace a wannan rana ne mutum zai guje wa dan uwansa. Ana wannan magana ne a lokacin da larabawa suke da zumunci, suke da yan uwantaka, kamar yadda muka sani idan ka taba guda daya a cikin su gabaki daya dangi za a shigan masa, to a wannan lokacin ake cewa mutum zai guje wa dan uwansa saboda firgice da ake ciki na ranar alkiyama. Kai ba za ka iya amfana masa komai ba, shi ma ba zai iya amfana maka komai ba, kowa ta kansa yake, kowa abin da yake ciki shi ya dame shi, da mahaifi da mahaifiya, ku duba yadda iyaye suke son ƴaƴayensu, yadda mutum zai gwammace shi ya shiga tashin hankali, shi ya shiga damuwa domin ƴaƴansa su ji daɗi, amma sai ya zamana cewa babu iyayen nan babu ƴaƴan nan, kowa ta kansa yake. Shine yadda Ubangiji madaukakin sarki ya ba mu labari na yadda mahaifiya za ta haife abin da ke cikinta sannan kuma ita ma ta kama gabanta, saboda me? Saboda rudani da ake ciki da tashin hankalin da ake ciki. Mai ciki za ta haife shi ga shi yana dan jariri, mai shayarwa za ta jefar da abin da take shayarwa, kowa yana cikin rudani da tashin hankali. To tunda Allah ya ba mu wannan labarin sai ya sa sai mu gane duk wani mutumi wanda zai ce zai raba ka da Allah subhanahu wataala, wanda zai ce ma karka aikata aikin da'a ga Allah ta'ala ya ce zai maka wani abara na alkiyama, wannan mutumin ba zai iya ba, ba abin da zai iya yi. Shi ma idan an zo neman wanda zai masa yake idan da zai samu, inda zai samu wanda zai taimake shi, to da neman wannan taimakon zai yi, saboda haka shi ma ba zai iya taimakon kansa ba, ballantana ya taimaki wani. To shine anan wajen sai Ubangiji ya ci gaba ya ce wala yahmiluna asqalahum wa asqalan ma'a asqalihim, nan sai ya zama ana mana labari ne game da mutanen da suke su ne masu kira zuwa ga bata din, wato a cikin kafiran ma su manya-manya ne kenan, suna kira zuwa ga kafirci, suna kira zuwa ga bata, suna kira zuwa ga kafirce wa Allah subhanahu wataala. Sai Allah subhanahu wataala ya ce to za su dauki zunuban su cikakku a ranar alkiyama, saboda me? Saboda laifin da suka aikata. Nabi kuma wa asqalan ma'a asqalihim, da kuma wasu zunuban tare da zunuban nasu da suka dauka saboda sun zama sababi na halakar wasu mutane, sun batar da wasu al'umma. Ka san cewa abin da kake yi ba gaskiya bane bata ne, kai ka bata kuma ka kirawo wani zuwa ga bata din nan, to a ranar alkiyama Ubangiji madaukakin sarki zai sanya maka ka dauki zunubinka kuma ka dauki nasa. Li yahmilu awzarahum kamilatan yawm alqiyama wa min awzari alladhina yudhillunahum bighayri ilmin, Ubangiji madaukakin sarki yace za su dauki zunuban su cikakku a ranar alkiyama, sannan kuma za su dauka daga cikin zunuban waɗanda suka batar ba tare da ilimi ba, saboda haka Ubangiji madaukakin sarki ba zai kyale su ba kenan. Abinda suka aikata na halakar da jama'a, Ubangiji madaukakin sarki sai ya musu hukuba akan wannan. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu labari da cewa dukkan wanda ya kira mutane zuwa ga wata shari'a, zuwa ga wani aikin kwarai, to haƙiƙa yana da lada yana da lada na shi karan kansa, sannan yana da lada na waɗanda suka bi shi zuwa ga wannan abu da ya kiran su zuwa gare shi na imani da Allah subhanahu wata'ala har zuwa ranar alƙiyama, ba tare da an tawaye na su waɗannan mutanen da suka bi shi ba, shi ma kuma ba tare da an tawaye nasa ba. Za a ba shi cikakken lada, sannan kuma za a ba shi ladan sun bi shi, ladan sun yi imani suna kan abin da ya kira su zuwa gare shi suna aikata aiki. To haka nan shi ma kuma wanda ya aka sun haka, wanda ya kirayi mutane zuwa gabata, mutane suna kan turba kware, ka zo ka janye su, ka karkatar da su, ka kai su zuwa ga saban Allah subhanahu wa ta'ala. To irin wannan Ubangiji Maɗaukacin Sarki ya ce, to shi ma wannan mutumin zai samu zunubinsa kwatankwacin zunubin waɗanda ya ɓatar ɗin baki ɗaya ba tare da an rage masa komai ba, sai ya zama mutum goma ka ɓatar. Mutum goman nan za su je su yi ta shirka, a yi ta ba su zunubi kai ma ana baka, haka za a yi ta yi. Su ma sai suka ɓatar da wasu, to shikenan ka ƙara samun dogon zango, haka za a yi ta yi har zuwa ranar alƙiyama. Shi dai kamar yadda Allah ta'ala ya ce, to nan wajen wala yahmiluna asqalahum wa asqalan ma'a asqalihim, ma'ana za su ɗauki zunubansu da kuma zunuban waɗanda suka ɓatar kenan. Waɗanda suka ɓatar tare da cewa kai ma da ka je ka ɓata, ka kama turban ƙwarai ɗin, ka je kake shirka ɗin, ba za a ƙyale ka ba. A'a, zai zamana cewa duk abin da ka aikata za a ba shi nasa kasan ne, ɗoriya a kan naka ɗin. Saboda haka shi ne wannan abin da zai tabbatar mana idan muka tuna ƙissar da Ubangiji Maɗaukacin Sarki ya ba mu labari ta 'ya'yan Annabi Adamu alaihi salam. Ubangiji Maɗaukacin Sarki ya ba mu labarin su yadda guda ɗaya ya kashe ɗaya, ya zama shi ne na farkon wanda ya sunnanta kisa abin ƙasa. Saboda haka to sai manzon Allah ya ce, ma qutilat nafsun zulman illa kana 'ala ibni adam al-awwal shiflun min damiha li'annahu awwalu man sanna al-qatl. Manzon Allah ya ce babu wani rai da za a kashe shi bisa ga zalunci, ma'ana a kashe shi ba tare da cewa shari'ar musulunci ita ce a kashe ka ba. Yanzu wanda ya aikata laifin kisa, Ubangiji ya ce a kashe shi ba wannan ba, a'a, wanda za a kashe shi bai ji ba, bai gani ba, bai aikata laifin komai ba, to shi ne sai manzon Allah ya ce, to ba za a taɓa kashe wani rai ba, ba bisa haƙƙi ba, face sai ya zama na ɗan Annabi Adamu alaihi salam, wannan na farkon, face sai ya zama yana da kamasho na abin da aka kashe na wannan rai ɗin, yana da kamasho a cikin zunubin da za a ba wanda ya kashe wannan rai. Saboda mai li'annahu awwalu man sanna al-qatl, saboda shi ne farkon wanda ya sunnanta kisa a ban ƙasa. Saboda haka wannan abin da yake nuna mana shi ne duk abin da mutum ya aikata, idan ka koya wa wani to duk yadda zai je dinga aikatawa za a ba shi nasa, kuma kai ma za a baka naka. Ai, kun ga a nan wajen ba a ce wanda suke kisan za su zo a bayansa ba za a ba su zunubi ba. A duk wanda ya kashe rai, Ubangiji Maɗaukacin Sarki zai ba shi zunubi, za a yi masa hukuma saboda ya kashe rai. Amma shi kuma wancan wanda ya zama shi ne jagora a ɓangaren kisan, shi ma kuma za a ba shi nashi sakamakon, saboda shi ne ya zama sababi na haka. Wannan sai ya nuna mana haɗarin da yake cikin mutum ya ringa fito da abubuwa na laifi kana koya wa al'umma. Ba dole ne sai ya zama laifin ba a taɓa aikata shi a ban ƙasa ba, a'a, zai iya yiwuwa an taɓa aikata shi, wasu sun san shi, amma kai kuma in ka zo ka sanar da wanda bai san shi ba, ka zo ka sanar da wanda bai san wannan laifin ba, to ka zama kai ma kamar kai ne ka assasa masa wannan. Duk sanda zai aikata, sai Ubangiji Maɗaukacin Sarki ya baka naka kamasho ɗin, saboda kai ne ka koya masa aikata wannan laifi ɗin. Kuma wannan yake cikin muhimmancin, wato yake nuna mana muhimmancin mutane su koyar da mutane ayyukan da'a kenan, ayyukan alkhairi. Sai ya zamana cewa ko da a ce aikin an san shi, dama duk ayyuka na musulunci an san su, in dai musulunci ne ya ce ai kaza zai zama an san shi. Amma in ka zo mutum bai san shi ba, mutum bai iya ba, ka zo ka koya masa, to sai Ubangiji Maɗaukacin Sarki ya baka lada. Shi yasa sai aka ce akwai wani mutumi, shi wannan mutumin shi yana da makaranta, ana karantar da mutane, amma abu ɗaya yake yi shi idan aka kawo ɗalibai waɗanda za a koya musu suratul fatiha, to shi nan zai koya musu, in ya gama sai a shiga, sai a ba su wani malamin ya ci gaba da karantar da su. Wani zai raina abin da yake yi, amma ai za ka ga yadda mutum zai karanta fatiha kusan su 17 a kowace rana, duk fasan da zai karanta wannan malamin nasa sai ya samu nasa lada. Kuma zai zamana cewa bai iya ɗin ba, kai ne ka karantar da shi, kaga za ka yi ta samun lada, ka samu akan wannan, ka samu yau, ka samu gobe, shi ma in ya je koya wa wani, haka za a yi ta tafiya. Saboda haka wannan sai yake cikin, wato yake nuna mana abin da yake cikin koya wa mutane ayyukan da'a, yake nuna mana girman wannan. To sai Ubangiji ya ce wala yus'aluna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun, su waɗannan wanda suka kafirce suke ƙoƙari su ga wasunsu sun kafirce, su sun ɓata, suke so su batar da wasu har suke rudar su da cewa zamu yi muku garanto ku aikata duk abin da kuka ga dama. Waɗannan Ubangiji yace ranar alƙiyama za a tambaye su cikin abin da suka kasance suna aikatawa. Ma'ana Ubangiji madaukakin sarki zai tambaye su game da wannan abu da suka yi na ƙarya. Dama su ma sun san cewa ƙarya suke yi, a karan kansu sun san cewa ƙarya suke yi, amma me idan aka titse su sun san ƙarya suke, Allah ya san ƙarya suke, amma za a titse ka ne a tabbatar maka da ƙaryar kake yi, a yanke maka hanzari, daga nan kuma sai a yi maka hukuma. Kamar yadda yake kowane mutumi Ubangiji madaukakin sarki zai masa hisabi cikin abubuwan da ya aikata, fa sai waɗannan wanda Ubangiji ya ambata na cewa su ne waɗanda za a shigar da su aljanna, wanda manzon Allah ya ba mu labari ba tare da hisabi ba. To idan Allah bai sa kana daga cikin waɗannan ba, to za a yi maka hisabi cikin abubuwan da kake aikatawa. Wannan sai ya sa mutum ya ji tsoron Allah, wannan sai ya sa ka nutsu, duk abin da ka aikata ka ringa dubawa, yanzu wannan abin da nake aikatawa mai zai jawo min, zai jawo min nasara gaban Ubangiji ko zai jawo min na shiga gareri. Mutum idan yana tuna irin wannan yana halartowa, wannan sai ya sa mutum ya rage zunubansa. Amma in ka manta kai za a yi hisabin ma, ka manta da shi, ba wai dan kana inkarin za a yi hisabin ba, ka manta da shi kana ta harkokinka, to wannan sai ya sa mutum sai ta aikata laifukan ma masu yawa wanda za su halaka da shi ba tare da ya iya tsinkaya ba. Saboda haka da musulmi da wanda ba musulmi ba, kowanne Ubangiji madaukakin sarki zai tambaye shi cikin abubuwan da yake aikatawa. Wanda yake ya aikata ayyukan da'a ga Allah subhanahu wata'ala shi ne zai tsira, wanda ya kangara kuma Ubangiji madaukakin sarki zai masa hukuma daidai da abin da ya aikata. Na'am.
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين.
Ubangiji madaukakin sarki yace walaqad arsalna nuhan ila qaumihi, kuma hakika lalle mun tura annabi Nuhu zuwa ga mutanansa. Falabisa fihim alfasanatin illa 50 ama, sai ya zauna cikin su shekara 1,050. فأخذهم الطوفان سير والطوفان يزوي أوكيس وهم ظالمون ألوك سند سكك سنشيس نازالنشي. فأنجيناه وأصحاب السفينة سيمك سيرة الدشي النبي نوح دكما متانا دسكي تكين جرجروا. وجعلناها آية للعالمين مك سنياتا تزم آية تيغتا لكي أنا وجم أبنجي مدعوك سنسلكينا درراش من زم الله صلى الله عليه وسلم أنا رراشنسا أنا قيا مسكي و kada ya damu da abin da mutane za su dinga aikatawa na kafirci. Waɗannan mutanen da suke kafircewa suna ƙoƙari kuma su janye waɗanda suka yi imani su mayar da su zuwa ga kafirci, to manzon Allah kada ya damu da su, kar ya damu da su, domin an samu magabatansu a cikin al'ummatan annabawan Allah subhanahu wata'ala. Dukkanin annabawan da suka gabata kowanne an samu wanda suka yi imani da shi, kamar yadda aka samu waɗanda suka kangare masa, an samu waɗanda suka shiga suka taimake shi suka tsaya tsayin daka wajen isar da saƙon Ubangiji, an samu waɗanda suka ja daga suka zalunci kansu suka zalunci sauran al'umma suka yi inkarin abinda annabawan Allah din suka zo da shi. Waɗannan mutane ba su ne farko ba, shine sai Ubangiji ya fara ba shi labari na annabi Nuh alaihi salam cewa Ubangiji ya tura shi zuwa ga mutanansa, yayi dogon zango a cikin waɗannan mutane ba kuma yake bufa sai kiran su zuwa ga addinin Allah, babu dare babu rana, ya kira su a bayyane, ya kira su a boye, ya kira su a dukkanin inda Ubangiji madaukakin sarki ya bashi dama. Amma waɗannan mutanen wannan bai ƙara musu komai bufa sai kangara. Saboda haka sai Allah ta'ala ya ba mu labari na tsawon lokacin da annabi Nuh alaihi salam ya ɗauka yana kiran waɗannan mutane, shine Allah subhanahu wata'ala ya ce shekara 1,050 ya ɗauka yana kiran waɗannan mutane, yana gaya musu saƙon Allah subhanahu wata'ala, yana nuna musu cewa idan suka yi imani za su samu kubuta daga azabar Allah, in suka kangara za su shiga cikin azabar da Ubangiji madaukakin sarki ya tanadi. Amma sai ya zama duk da haka an samu mutane da yawa da suka kangare, wanda yake malamai sun yi maganganu game da shekara 1,050 din nan. Daga cikin maganganun akwai maganar Abdullahi dan Abbas wanda yake cewa annabi Nuh an turo shi lokacin yana shekara 40, saboda haka yayin shekara 250 yana kiran mutanen nasa, daga nan kuma ruwan tsufa ne yazo bayan sa kuma sai ya ƙara shekara 60. Mana sai mu fahimci cewa wannan shekara 950 din nan yayi ta ne kadai yana kiran su, ba wai shine shekarun sa na duniya gaba ɗaya ba, a bisa wannan bayani na Abdullahi dan Abbas. Wato wannan mutanen na Annabi Nuh sun kai kangara kenan ta yadda za a yi waɗannan shekaru ana kiran ku, amma ya zama waɗanda suka shiga cikin jirgin ruwan nan su kadai ne kubutattu, su kadai ne masu imani. Wannan sai ya sa sai mutum ya sawwara wani irin kunnen kashi ne da irin waɗannan mutanen, wani irin kangara ne gare su. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ake ba shi labari, wannan sai ya kwantar mai da hankali, sai ya ga cewa shi a yanzu da yake kira din an samu wasu shi ma sun yi imani din. An samu wasu suna yin imani, wasu kuma suna ja, akwai alamun nasara tun shekarun ba su yawa ba. Tun ba a je shekara 100 yana kiran mutanen ba, tun ba a je shekara ɗaruruwa ba, a'a tun ana shekaru wanda ba su fi cikin yatsu ba aka samu waɗanda suka yi imani. Kuma ba iya imanin kawai suka yi ba, a'a an sun yi imanin, ana azabtar da su akan su bar imanin kuma ba su bari ba. Wannan ya nuna imanin ya ratsa su kenan, imanin ya shiga zuciyarsu ƙwarai da gaske. Wasu malaman kuma suka ce a'a shi Annabi Nuh alaihi salam baki ɗayan shekarunsa na duniya su ne 950 ɗin kenan. Sai suka ce ya yi shekara 300 kafin ya fara kiran mutane zuwa ga addinin Allah, ya kiraye su kuma na tsawon shekara 300, sannan kuma ya yi shekara 350 bayan tsufa na yazo. Saboda haka kun ga ya kama 950 kenan, 3-3 sai 350. To kowanne ne daga ciki wannan suna tabbatar da gaba ɗaya Annabi Nuh ya daɗe yana kiran mutanen nan, amma me suka dinga yi? Sai suka kangara, suke azabtar da shi, suna kin karɓar abin da ya zo musu da shi. Malamai suka ce daga cikin abin da ya sa aka kira shi da suna Nuh, akwai cewa in aka yi masa azaba, aka dake shi, aka yi mai duk abin da aka yi masa, idan ya suma zai ringa nishi ne har sai sanyin asuba ya zo ya kaɗa shi, sannan zai farfaɗo. Wannan shi ne abin da mutanen suka dinga yi. Lokacin da Ubangiji ya ubance shi da ya ƙera jirgin ruwa, sai suka dinga zuwa suna yi masa izgili. Sai ake cewa to yanzu wa'azin ya ƙi ci kenan, an koma kafintanci. Irin dai yadda mutane suke yin izgili a wannan lokaci shi ne yake ce da su, in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. In dai za ku dinga yi mana wannan izgilin, to mun ma fa lallai lokaci zai zo da za mu yi muku wannan izgili ɗin da kuke kamar yadda kuke mana. Saboda haka to sai ya zama wannan mutane na Annabi Nuh sun kangare sun ƙi yin imani har lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da azaba a gare su. Ubangiji madaukakin sarki ya turo da wannan ruwa na tufani, shine ya ce fa akhadhahumut tufanu, sai wannan ruwa ya zo, wanda yake ruwan ya zama Ubangiji ya halakar da su baki ɗaya, in banda waɗanda Ubangiji ya albarkace su da shiga cikin wannan jirgin ruwa da ya kasance yana ƙerawa, su kuma suke masa izgili akan ya sun ga yana ƙera jirgin ruwa. Sai suke ganin tamkar wa'azin ni ba bai karɓu ba, shine koma sana'a, shine koma kafintanci. Saboda haka to sai Ubangiji madaukakin sarki ya sanya wannan ruwa da ya zo, waɗanda suka shiga wannan jirgin ruwa su ne waɗanda suka tsira. Shine sai ya kasance daga cikin waɗanda suka halaka akwai ɗan Annabi Nuh alaihi salam, kamar yadda Allah ya ce wa nada Nuhu ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya kam ma'ana wala takun ma'al kafirin. Me yace? Sai yace qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma qala la 'asima al-yawma min amri llahi illa man rahim. Da yace da shi kazo ka shiga cikin wannan jirgin ruwan tare da mu, shi kun ga shi shine wanda ya san Allah, shi Annabi Nuh, shi kuma dan bai san Allah ba, bai san azaba ba, bai san menene yazo ba, shi yana ganin ruwa yana ta yin kumfa yana tashi sama, sai tunanin wani dutse ne, shine yace sa'awi ila jabalin, ga dutse can zan je in hau kansa, ya'simuni min al-ma, zai kare ni daga wannan ruwa. Haka lamarin yace in kaɗu da wanda bai san Allah ba, shi wanda ya san Allah ya san ƙarfin ikon Allah, ya san girman Allah, ya san yadda azaba za ta zo. Wanda kuma bai san Allah ba sai ya ɗauki ɗan ƙaramin abu ya ringa tunanin shi ne zai cece shi, kamar yadda Ubangiji zai buga mana misali a gaba, masalul ladina takhazu min dunillahi awliya kamathalil ankabuti takhazat baita. Ai kun ga su suna, idan muka dubi gizo-gizo shi a wajensa wannan yanar da zai shiga gida ya shiga, kamar yadda kai za ka shiga gida na bulu, wani ya shiga gida na ƙasa, wani ya shiga na kaza, kowa zai shiga yana ganin zai ba shi kariya. Amma Ubangiji ya ce wa inna auhanal buyuti la baitul ankabut, ai daga wato mafi raunin gida shine gidan gizo-gizo. To yanzu mutumin da ya riki gunki yana bauta masa, ai kun gani yake gunkin zai yi masa wani abu? Bai san cewa gunkin nan ba shi da wani amfani ba, bai san cewa gunkin nan gwara babu da shi ba. kamar yadda zamu ga kissar annabi ibrahim alaihi salam lokacin da yayi nufin ya kira mahaifinsa ai kun ga sai yace lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka min allahi shay'a shi ya san abin da ya kamata a duba idan za a bauta idan za a yi bauta yace me yasa kuke bautawa yace da mahaifinsa ya mahaifina me yasa kuke bautawa wanda baya ji baya ji kuma sannan baya gani kuma ba zai amfana maka komai daga ubangiji ba mana kenan wannan tunda dai ba zai iya komai ba ba shi da amfani a bauta masa wanda za a bauta wa shine ya zama ya amfanar da kansa sannan kai ma ya iya amfanar da kai su kuma su suka sassaka su suka samar da su daga babu idan da za su ga dama za su rushe su sannan su suke ba su kariya lokacin da suka zo suka ga an karkarya su suka fara tunanin wane ne ya karya su ashe ba za su iya komai ba ko ashe ba za su iya komai ba to haka shi ma wannan da na annabi Nuh shi ma sai nufaci dutse yana tunanin zai masa wani abu kuma bayan ba zai iya komai ba shi kuma mahaifin nasa yana kiransa zuwa ga inda zai samu tsira domin shi ya san cewa wanda ya shiga wannan jirgin ruwa shi ne kadai wanda ubangiji madaukakin sarki ya tseratar da shi amma ina wanda Allah ya kaddarawa zai samu shiriya shi ne kadai zai samu wanda bata ya tabbata a kansa to haka zai dawoma cikin bata innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarau al'azab al'alim wanda kalmar ubangijinka ta tabbata akan su to ba za su taba yin imani ba dama su haka za su dawoma duk yadda za ka yi musu wa'azi sai ka ga ka buga musu misali wanda ba su ba ma wani ya gane su sai su kasa fahimta saboda su me ubangiji madaukakin sarki haka ya kaddara ba za su yi imanin ba su zuciyarsu a rufe take duk yadda za a yi ba za su yi imanin ba shine yace walau ja'atum kullu ayatin hatta yarau al'azab al'alim ko da za ka musu dukkan wata aya ko da kowace aya za ta zo musu ba za su yi imani ba sai sun ga azaba baro-baro ai ko kai ma a yanzu zaka ga akwai mutumin da duk yadda za a yi wa'azi shi baya ji duk abin da za a gaya mai ba zai yadda ba abin da yake aikatawa na laifi shi zai ci gaba da aikatawa ba zai bar abin nan na laifi da yake aikatawa ba har sai ya ganci a cikin kabari sannan shi ne in wa'inda zai dawo wataƙila wa'azin ya ratsa shi amma shi din ma in ya dawo ƙara kangara zai walau ruddu la'adu liman hu an saboda haka to wani mutumin shi baya jin wa'azi kwata-kwata a gabansa babba zai mutu a gabansa matashi zai mutu a gabansa yaro zai mutu datti da kowa duk za a yi ta mutuwa amma wannan ba zai sa shi ya daina saban Allah ba yana ji kuma ya san an ce wannan laifi kaza daga cikin laifuffuka da nake aikatawa yana jawo fushin Allah subhanahu wata'ala gobe ma sai ya aikata shi masu aikata wannan laifin ga azaba iri kaza da ubangiji ya musu tanadi gobe ma sai ya kuma aikatawa duk ya san wannan saboda shi irin waɗannan mutane su wa'azi ba sa jin sa su sun riga sun raina Allah subhanahu wata'ala to shine sai ubangiji yace fa anjaynahu ashabas safina sai muka tseratar da shi da kuma mutanen da ke cikin jirgin ruwa mana wannan jirgin ruwan nan wanda annabi nuh alaihi salam ya tsera shi shine yace wanada nuh ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya kam ma'ana ka zo ka hau tare da mu ka hau cikin wannan jirgin ruwan wala takum ma'al kafirin kada ka kasance tare da kafirai ashe kenan wannan jirgin ruwan nasa shine wanda ake nufi a nan wajen wanda ubangiji ya ce wa ashabas safina waɗanda suke ciki su ne wanda ubangiji madaukakin sarki ya tsayar da su ba tare da ruwan nan ya shanye su ba tare da sun halaka cikin wannan azaba da ruwan nan ya zo da ita ba to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya ga hadari ya hadu in ya ga hadari ya hadu zai bar duk abin da yake fuskance shi ya ringa roƙon ubangiji alkhairin da Allah subhanahu wataala ya turo shi da shi Allah ya kawo musu shi shar wato azabar da yake dauke da shi kuma ubangiji ya kare su saboda ya san cewa akwai mutanen da su da ruwa aka azabtar da su idan hadari ya tsoba ruwa ne zai sako ba to ruwan nan zai iya zama azaba mu ma a yanzu za mu iya ganewa za a ga akwai lokacin da ruwa zai zo rayuka da yawa su haraka dukiyoyi da yawa su salwanta to ubangiji madaukakin sarki yakan sa ruwan ya zama rahama ya zama ni'ima idan ya so haka nan kuma idan ya yi nufin azaba zai iya sanya wannan ruwa ya zama azaba din saboda haka to shine anan wajen ubangiji madaukakin sarki ya sanya ruwa ya zama azaba ne ga waɗannan mutane waɗanda suka kangare sai Allah ya ce waja'alnaha ayatan lil alamin muka sanya ta ta zama aya ce ga talikai malamai suka yi magana biyu wasu suka ce anan waja'alnaha dinnan ana magana ne akan shi wannan jirgin ruwa mana sai ubangiji madaukakin sarki ya sanya shi wannan jirgin ruwa na annabi nuh alaihi salam ya zama ya ci gaba da wanzuwa a ban kasa har zuwa farkon musulunci dan ya zama izina ne ya zama alama ce daga cikin alamomin da za su kirayi mutane zuwa ga su yi imani sai mutane suka dinga gani a ce ai wannan shine jirgin ruwa na annabi nuh alaihi salam wanda suka shiga cikin sa su ne wanda ubangiji ya tseratar da su daga wannan ruwa wanda ya zo ya halakar da mutane wanda kuma basu shiga ba sune wannan ruwan ya cinye su. Wasu malaman suka ce a'a ba ana nufin hakikanin wannan jirgin ruwan ba, a ana nufin cewa nau'i nau'i na jiragen ruwa. Sai Ubangiji madaukakin sarki ya sanya su, suka ci gaba da faruwa, aka ci gaba da kera su a ban kasa. Mutane su dinga gani, su tuna kudura ta Ubangiji madaukakin sarki, su tuna ikonsa, su ga cewa wannan shine irin wanda Allah subhanahu wataala ya tsiratar da wasu mutane a cikin sa. Kamar yadda yake, koda ba a gaya maka an tsiratar da wasu mutanen ba, in ka ga jirgin ruwa kaga yadda zai shiga cikin ruwa ya dinga tafiya, wannan kadai zai sa kai imani. Yadda zai shiga cikin teku babu gida, gaba ba gida ba, ya dinga tafiya, wannan zai sa ka gano Ubangiji madaukakin sarki shi yake rike mutane kenan, shi yake kare su. Idan da Allah ya so, to dukkan su da sai su fada cikin ruwan su halaka. Kuma hatta kafirai ma sun kasance a cikin irin wannan lokacin, suna ambaton Allah subhanahu wataala in suka gansu a cikin ruwa. Amma in suka dawo ban kasa, to shine sai su kangare, sai su kafirce, su ci gaba da aikata abin da suke aikatawa na kafirci. Na'am.
Na'am. Wa Ibrahim idh qala li qaumihi ibudullaha wattaquhu dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين.
Ubangiji madaukakin sarki yace wa Ibrahima idh qala liqaumihi ibudullaha wattaqun, kutuna annabi Ibrahim a lokacin da yace da mutanansa ku bauta wa Allah subhanahu wataala, wattaquhu, sannan kuma ku ji tsoron sa, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, wannan shine mafi alkhairi gare ku inda kun kasance kun sani. Innama ta'buduna min dunillah, hakika abinda kuke bautawa kuma bayan Allah subhanahu wataala, awsanan, na game da gumaka, wa takhluquna ifka, kuma sannan kuna kirkirar karerai, innal ladina ta'buduna min dunillah, hakika wanda kuke bautawa kuma bayan Allah subhanahu wataala, la yamlikuna lakum rizqa, ba sa mallakar wani arziki a gare ku, mana arzikin ku ba hannun su yake ba, tabtagu inda Allahi rizqa, ku nemi arziki wajen Ubangiji madaukakin sarki, wa'buduhu, ku bauta masa, washkuru lahu, sannan kuma ku gode masa, ilaihi turja'un, izuwa gare shi ne ake mayar da ku, wa in tukazzibu faqad kazzaba umamun min qablikum, idan kuka ƙaryata to haƙiƙa al'ummatai gabaninku su ma sun ƙaryata, wa ma 'alar rasuli illa al-balaghul mubin, kuma ba komai ke kan manzo ba face isarwa bayyananniya, mana shi idan isar ya gama aikin sa. Anan wajen Ubangiji bayan ya gama ba mu labari na annabi Nuh alaihi salam, na yadda ya dauki lokaci yana kiran mutanansa zuwa ga su imani da Allah subhanahu wataala, amma suka ƙi. Kamar yadda muka ambata, an bada wannan labarin ne dan rarraci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da abinda mushrikai suke yi masa na kafircewa da duk abinda suke yi. To shine Allah subhanahu wataala yanzu kuma zai bashi labari na annabi Ibrahim alaihi salam, zai bada labarin annabi Ibrahim da shi ma yadda ya fuskanci nasa mutanen, da shi ma yadda yake rayi mutane zuwa ga subautawa Allah subhanahu wataala shi kadai, kar su sanya masa abokin tarayya, su kaurata, su kauracewa bautar dukkanin wani wanda ba Allah subhanahu wataala ba. Shine Allah yace wa idh qala ibrahim wa ibrahima idh qala liqaumihi ibudullaha wattaquhu, yace kuma annabi Ibrahim a lokacin da yace da mutanansa ku bautawa Allah subhanahu wataala, dama wannan shine abinda annabawan Allah suke kira baki daya cewa a bautawa Allah, kar a sanya masa abokin tarayya. Yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai tura Mu'adh zuwa garin Yaman, sai ya ce da shi haƙiƙa zaka je ka samu wasu mutane waɗanda suke ahlul kitabi ne, fal yakun awwal ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah, sai ya ce abu na farko da zaka fara kiransu zuwa gare shi shine me shedawa babu abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah. Wannan shine abinda annabawan Allah suke kira, shine if qala liqaumihi ubudullah, a lokacin da yace da mutanansa ku bautawa Allah. Annabawan Allah idan suka zo da tauhidi ake farawa, idan aka tauhidi ya kankama to shine daga nan sai a shiga wasu abubuwa. Saboda idan mutum yayi imani ya shiga musulunci to shine abubuwa za su yi mai sauki, amma in bai yi imani ba ya ci gaba da tafiya a cikin kafirci, duk abin da zai aikata Ubangiji ba zai dube shi ba, Allah ta'ala ba zai karɓi abin da zai aikata ba. To shi yasa mu ma a yanzu duk abin da za mu yi ya zama muna kulawa da tauhidi, duk abin da za a yi a tabbatar da cewa bautar Allah subhanahu wata'ala ta samu kubuta. Daga nan sai a tsallaka a tafi duk abin da za a je. Sannan sai ya ce da su kuma wattaquhu, ku ji tsoransa subhanahu wata'ala, ma'ana ku ji tsoran Allah subhanahu wata'ala, a bauta masa shi kadai, kar a sa masa abokin tarayya. A ji tsoransa, domin wannan jin tsoransa subhanahu wata'ala shi ne zai sa a tabbata a cikin bautar tasa. Za ka ji tsoron azaba da Ubangiji maɗaukacin sarki zai yi ga waɗanda suka kangare masa. Za ka yi kwaɗayi na ni'ima na rahama da Ubangiji maɗaukacin sarki zai bayar ga waɗanda suka yi ɗa'a gare shi, waɗanda suka aikata aikin ƙwarai. Shi yasa za mu ga Alƙur'ani baki ɗaya cikeke da kwaɗaitarwa, bayani na ni'imomi da kuma tsoratarwa, bayani na azabobi, musamman irin azabar da za ta samu mutum bayan ya mutu, da kuma irin al'ummatan da Ubangiji maɗaukacin sarki ya saukar musu da azaba tun suna raye. Ba don komai ba sai dan kai ka gani, ka karanta, ka ji tsoro, wannan ya sa ka shiga taitayinka, ka tabbata akan tabarkin ƙwarai. To sai Allah subhanahu wata'ala ya ce zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, wannan shine mafi alkhairi gare ku, ma'ana idan kuka aikata abinda aka umarce ku da ku aikata na ku bautawa Allah subhanahu wata'ala shi kadai, sannan kuma ku ji tsoransa, wannan shine alkhairi a gare ku a cikin rayuwarku ta duniya da kuma rayuwarku ta lahira, domin wannan shine zai jawo sai ku samu waɗannan ni'imomi da ake bada labari, wannan shine zai sa sai ku tsira daga waɗannan azabobi da aka yi tanadi. Wannan azabobi da aka yi tanadi aka ce waɗanda suka kangara Ubangiji maɗaukacin sarki zai musu hukuba da waɗannan. To sai Allah ya ce inna ma ta'buduna min dunillahi awsanan wa takhluquna ifka, hakika abinda kuke bautawa kuma bayan Allah gumaka ne fa, gunkin nan ku ne kuke kirkirarsa. Wa takhluquna ifka, kuma sannan kuke kirkiran ƙarerayi, duk abinda za ku faɗa ƙarya ce kuke yi, duk wani abu da za ku yi tunani na amfani ko za ku ce zai faru ba zai faru ba, wannan gumaka su ne suke buƙatuwa izuwa gare ku. Da gumakan da wanda ba gumaka ba, duk wanda zai bautawa wannan Allah zai ga cewa shi ma bai wadata ba, za ka ga cewa shi ma bai wadata ba, amma wanda zai bautawa gunki shi wannan ya fito shi basira. Da a ce wanda zai bautawa abu mai rai ne, sai a ce ɗan dama dama, domin mai rai in ya ga abin da zai azabtar da shi zai iya guduwa, amma to zai iya hanawa azabtar da shi ko kai ya hana azabtar da kai, shi ma sanar rashin basirar sa zai bayyana. To ballantana kuma wanda shi abin da zai yake bautawa din yana nan a ajin inda ya ajje shi, ba zai iya gusawa daga wannan wajen ba sai in kai ka zo ka dauke shi. Idan wani ya zo zai azabtar da shi ba zai iya kare kansa ba, to ta yaya kake tsammanin kai ma kuma idan wani ya zo zai maka azaba zai iya kare ka? Ai kun ga irin wannan ya kamata a ce mutum ya amfani da basirarsa ya nisanci irin wannan, ba sai an zo ana bayyana maka ba, ba sai an zo ana gaya maka cewa ba sa amfanarwa ba, ba sa cutarwa, ba za su iya amfanar da kai ba, ba za su iya cutar da kai ba. Duk wannan sai ya sa duk su gane sunayen da suke rada musu, su suke fada musu su ce to yanzu daga yanzu sunan wannan kaza, yanzu Ubangiji maɗaukakin sarki akwai wanda ya sai rada wa Allah suna? Babu, duk sunan Allah subhanahu wata'ala. Kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama yake cewa hanya biyu, duk sunan Allah subhanahu wata'ala ko dai ya zama Allah subhanahu wata'ala shi ya bada labari yace wannan suna ne daga cikin sunansa a cikin Alkur'ani, suna ne daga cikin sunayensa cikin Alkur'ani, ko kuma ya bada labari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin cewa wannan sunan Allah ne, kun ga ko ya zama Allah ya faɗa da kansa cikin Qur'ani ko kuma ya faɗa ta bakin manzonsa sallallahu alaihi wasallam, dole sai an samu wannan. Yanzu ba zai kawai ka sharuwa ka ce to yanzu ka gano akwai wani sabon suna da ya bayyana na Allah bane, wannan ba zai samu karbuwa ba, dole sai ya zama manzon Allah shi ya bada labari ko kuma Allah shi ya bada labari, kun ga Allah shi yake radawa kansa suna kenan. To amma su kuma waɗannan abubuwan da mutane suke kirkira, yadda suka kirkire su haka za su rada musu sunaye, sunayen ma ba za su iya bawa kansu ba su da kansu, ashe kenan ba su cancanci abota musu ba kenan. Abin da ya kamata a ce da su za su iya motsi, da su ya kamata su bauta wanda ya yi su, ko tunda shi ne musu wata ni'ima, ka kirkire su da bayan babu su, amma kuma sai ya zamana cewa kai ka gama kirkira ta su kuma ka koma kana bauta musu, to shi ne sai Allah ta'ala ce innal ladhina ta'buduna min dunillahi, haƙiƙa waɗanda kuke bautawa kuma bayan Allah subhanahu wata'ala la yamlikuna lakum rizqa ai ya kamata a ce dama lokacin da zan bauta maka akwai wani abu da nake fatan samu a wajenka shine Allah yace su ba anan wajen arzikin ku ba annan sai ce ba su da arzikin komai da za su iya baku idan ubangiji ya kaddara zakai arziki ba su isa su hana ba in ubangiji ya kame wannan arziki din ba su isa su sa a baka ba su ba za su iya maka komai ba ba za su iya hanawa ba ba za su iya sawa ba shine ubangiji ya kara tunatar da mu ashe wanda zakai yi wa bauta ya kamata a ce zai iya sawa ko ya hana zai iya amfanar da kai ko kuma zai iya cutar da kai a kalla kenan ya zama zai iya ɗayan waɗannan guda biyu in bai iya su duka ba amma su sai ya zama ba za su iya komai ba to tunda Allah subhanahu wataala ya ce mana arzikin mu ba sa iya mallakarsa da komai sai ya ce to fabtahu indallahi rizqa ku nemi arziki wajen Allah subhanahu wataala domin arzikin naku a wajen Allah yake saboda haka to sai ku neme shi a wajen Allah za mu ga an ce fabtahu ku nema indallahi a wajen Allah arzika arziki wannan wato azancin magana ne aka yi shi a nan wajen wanda yake nuna iyakance ubangiji madaukakin sarki da cewa arziki a wajensa yake shi kadai babu wajen wani fabta wa inda Allahi rizqa la inda ghairihi kenan mana ku nemi arziki wajen Allah subhanahu wataala banda wajen wani Allah banda wajen wani Allah domin idan muka duba za mu ga nan an kore arziki daga wajen kowa dukkan wani halitta wani abu wani mutumi ko wani daban wanda ba mutum ba kamar yadda ubangiji ya ba mu labari cikin suratu tahrim rabbibni li indaka baitan fil janna ya ubangiji ka gina min a wajenka gida a cikin aljanna saboda haka wannan yana nuna iyakan cewa kamar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bautawa kuma kai kadai muke neman taimakon sa iyyaka kai kadai din mana banda wani kenan kun ga da cewa akai na'budu iyyaka muna bauta maka kai kadai sai ayuda sai aka kawo wani abaya amma iyyaka kai kadai din shikenan ba wani sannan sai aka kawo bauta din saboda haka anan wajen ubangiji madaukakin sarki ya dayanta kansa da cewa shi kadai ne wanda za a nemi arziki a wajen sa domin shi kadai din ne yake azurtawa banda shi babu wanda yake azurtawa kowane mutumi ba zai iya azurta kansa ba ballanta na iya azurta wani shi yasa zamu ga cewa mutum zaka iya ganin sa yanzu yana da arziki mai tarin yawa kuma ana nan sai ya talauce zai yi iyayin sa ba daina zuwa kasuwar yayi ba kokarin da yake kila inda yana makara wata ran zai iya kimfuta ma yanzu da yake da ya ga talaucin ya fara bayyana gare shi ya ƙara ba da himma kila kullun sai ya je ya fita da wuri amma duk wannan ba zai hana ya talauce ba saboda ubangiji ya kaddara masa wannan to tunda bai hana kansa ba kun ga ba zai iya hana wani ya talauce ba haka shi ma wanda ba shi da komai ubangiji idan ya so ya arziki shikenan kawai sai ya samu arziki din shikenan sai a waye gari sai a ga kai arziki mutane ma za a iya mantawa da cewa da kana himma kana zuwa sana'a kana zuwa kaza kafin kai arzikin wani zai ce ya aka yanzuwa na kwanan nan fiye kuɗi sai a ga kamar da baka neman kuɗin ma gaba daya to in ma baka nema din ubangiji in ya kawo ta hanyar sai kaga ubangiji ya baka saboda haka wannan abinda Allah yake nuna mana dai shine wanda yake arzurtawa wanda ba shi ba kuma baya iya azurta ko da kansa ne ballantana ya azurta wani to sai Allah ya ce washkuru lahu sannan kuma ku gode masa subhanahu wataala mana kenan ku ci daga arzikin nan da yake ba ku tunda ya ce ku nemi arziki a wajen sa to in kun nema ku ci kuma daga wannan arziki na Allah subhanahu wataala idan kuka ci kuma sai ku gode masa cikin abin da ya baku na ni'ima kar ku kafirce domin al'ummatai da yawa Allah ya yi musu ni'imomi amma da suka tashi sai suka kafirce sai suka kangare sai Allah subhanahu wataala ya baka ni'imar da kai yanzu aka ce ka lissafa ni'imomin Allah subhanahu wataala guda nawa ne akan ka ba za ka iya lissafa su ba za dai kai iya tunaninka ne kila in ka gama faɗa na kusa da kai zai iya tuna maka ya ce maka akwai kaza wata ni'imar ba za ka gano ta ba sai ka rasa ta sai ka je baka da lafiya an ce maka wata jijiya ce ta kaza ta kaza ta kaza a lokacin sai ka fara tunani to dama akwai irin wannan jijiya a jikin mutum kai baka san da ita ba baka san amfanin da take maka ba baka san cewa ubangiji ya yi maka wannan ni'imar ba saboda haka to shine sai mu gode wa Allah subhanahu wataala godiya da bakunan mu sannan kuma mu gode masa da ayyukanmu mana zai zama mun gode masa da baki abin da ya ba mu nan ni'ima kuma mu tafiyar da shi wajen neman yardarsa domin so da dama zai zama Allah subhanahu wataala ya baka dukiyar amma kuma kana amfani da ita wajen saba masa wani mutumin Allah zai bashi dukiya amma sai ya dinga bayar da wannan dukiyar dan ai sabo dan ai laifi an ce an yi wani mutumi wanda shi kudi yake bayarwa a karya azumi kuma shi musulmi ne dan musulmi gaba da baya kuma irin wannan fito na fito yake da Allah subhanahu wataala hankali ba zai dauka ba a ce ga wani mutumi zai ce zai bada kudi a kare azumi sai kaga kuma ba zai yi ba tunda me yake shi ma ka mata yayi wannan azumin ko in dai kai musulmi ne ka san daga cikin abubuwan da mutane ba su ƙara ta raina shi ba akwai azumi kun san sallah ita mutane sun gama raina ta an raina sallah koda ba a sani ba amma azumi yana da girma har yanzu ba wanda zai zo Ramadan ya kama ko wata rana daga cikin ranakun Ramadan ko kuma gaba ɗaya Ramadan din ya ce kawai ni yau ba zan yi azumi ba haka kawai wani ya ki ba a taba jin labari ba amma sallah wani mutum zai zauna ya ce sai lokacin ta ya fita amma ya ce ni yanzu ba zan yi azumin nan ba kawai sai bayan sallah zan rama shi haka kawai irin wannan yana wahala a cikin mutane saboda azumin yana da girma wajen mutane amma aka samu wanda zai ja da Ubangiji madaukakin sarki a cikin sha'ani na ibada irin wannan ta azumi to wannan kun ga waye ba shi dukiyar da zai ciyar dan asaba din Allah ne ya ba shi amma ya amfani da ita wajen ja da hukuncin sa subhanahu wata'ala wannan shine kafircewa Ubangiji bilisanil hal to ana so ka gode masa kai kuma bilisanil hal din ma'ana ayyukanka dukiyar ya baka sai ka ciyar da ita wajen gidin masallaci wajen karantarwa wajen kaza kai wani abu wanda zai zama ko wata hanya sai mutane suke bukatar ta ka je kai musu ko ana cikin yunwa ka je ka ciyar da al'umma da sauransu inda Allah ta'ala dai yace mutane su sanya dukiya to sai Allah yace wa in tukazzibu faqad kazzaba umamun min qablikum idan kun ƙaryata to haƙiƙa wasu al'ummatan kafin ku su ma sun ƙaryata mana kenan waɗannan mutane waɗanda Ubangiji ya tura musu annabawa da ya tura musu sai suka ƙaryata annabawan nan da suka ƙaryata Allah subhanahu wata'ala bai ƙare su ba azabarsa ta zo musu to kuma ku sani kuma yanzu fa idan ku ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to azabar Allah za ta zo muku su larabawa ko ƙuraishawa su abin da ya ɗebe su a lokacin kawai su suna ganin cewa za a bar addinin iyaye da kakanni za a bar addinin iyaye da kakanni yaya za a yi ga abin da iyaye suka mutu akai ga abin da kakanninmu suka mutu akai mu kuma yanzu a ce mun bashi su yahudawa da nasara su kuma suna ganin cewa bai kamata a ce manzon Allah ya zo daga cikin larabawa ba kun ga aka fa sun fi larabawan basira fa su suna ganin ya kamata a ce daga cikin su yake su kuma gashi ya zo daga cikin su suna ganin dan me zai bar abinda iyayensu da kakanninsu suke kai ai kamata yayi su kama shi ko su yahudawa suna ganin da ya zo daga cikin su to da ba matsala da za su karbe shi su taimake shi wannan bai kamata ya sa larabawan su ma su taimake shi ba wannan bai kamata ya sa su yi imani din ba su shiga cikin abinda ya zo da shi to saboda haka dai anan wajen Ubangiji yace to waɗannan mutane su sani idan suka ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to akwai al'ummatai gabanin su da suka ƙaryata wannan al'ummatai da suka ƙaryata me yasa me su azabar Allah subhanahu wataala ta zo ta tarar da su saboda sun saba wa manzon da Ubangiji ya turo musu kuma yanzu kuka saba wa manzon Allah azabar Allah za ta zo ta tarar da ku to sai Allah yace wa ma 'alal rasuli illa al-balagul mubin to shi manzo mana shi manzon Allah din nan yanzu da Allah ya turo muku shi fa ba komai ne ke kansa ba ba ce isar muku da sakon Allah subhanahu wataala ya kuma isar idan azaba ta zo shi ba abin da zai same shi ku din nan dai ku ne azaba za ta zo muku kuma za a azabtar da ku dan me saboda shi saboda kun saba masa saboda kun ki karbar abin da ya zo da shi saboda kun ƙaryata shi saboda haka wannan sai ya sa su yi me wannan sai ya sa mutanen sai su gyara kenan wannan sai ya sa sai su bar abin da suke kai sai su koma su yi imani da shi wannan kamar da muka ambata dukkanin su ana rarrashin manzon Allah ne ana nuna masa cewa abubuwa da yawa sun faru da annabawan Allah subhanahu wataala shi yasa manzon Allah ya ba mu labari yake cewa uridat alayya al-umam an bujiro mun da al'ummatai fara'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahab wan-nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan wan-nabiyya wa laysa ma'ahu ahad manzon Allah yake an bujiro mun da al'ummatai sai naga wani annabin na ganshi da tawaga ta mutane sannan kuma aka bujiro min wani annabin na ganshi ba kowa tare da shi sai mutum biyu sai wani annabin shi kuma ba kowa a tare da shi ma gaba daya duk wannan kun ga Ubangiji ya sanar da shi ne dan abin da za a sanar da shi na gaba na cewa duk wannan abubuwan da za su faru shi al'ummarsa sai ta fita kowa annabi Nuhu da yayi wannan shekaru masu yawa al'ummar manzon Allah za ta fita sa tare da cewa shi ba zai yi irin tsayin kwanan da zai yi ba duk wannan ana rarrashin sa ne daman in ka taba wanda Ubangiji yake so to Allah shi zai shiga masa in ka bata masa dai Ubangiji shi zai rarrashe shi to sunan sun ja da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ubangiji shi yake rarrashin sa to manzon Allah yake sai ga wani annabin shi kuma daga shi sai mutum biyu rakdin mutane sun kangare sun ki sai imani sai wannan mutum biyun wani shi kuma ma babu wanda ma yayi imani din gaba ɗaya mutanen sun kangara ta wurin kansu ya kai sun ki sai imani baki daya yace kuma sai ga wani annabi ya tawo da tawaga mai girma manzon Allah sai ya tsammani ita sai al'ummar sa sai aka ce da shi ai wannan annabi Musa ne alaihi salam daga nan kuma sai aka ce da shi ya dubi sashin nan ya dubi wani sashin zai ga tawaga wanda ta fita annabi Musa din alaihi salam sai aka ce da shi wannan ita ce al'ummar sa a cikin su aka baki labarin waɗanda za su shiga aljanna ba tare da an musu hisabi ba saboda haka duk wannan labarin da aka yi ba ana bayani ne na cewa mutane za su yin imani da manzon Allah ba kuma ba ana bayani ne na cewa mutane idan suka yi imani sun yi daidai ba a'a ana gaya masa ne ana kwantar masa da hankali ne sannan su kuma mutane su sani cewa yadda Ubangiji ya halakar da waɗancan mutanen wanda suka san garewa annabawansu su ma fa ka zai musu baya buƙatar komai daga wajenku duk abin da za ku aikata kanku kuka yi wa idan muka yi sallah kanmu muka yi wa mu ne za mu samu amfani wajen Allah subhanahu wataala idan muka kangara kanmu muka cuta shi yasa waɗancan al'ummatan su ma da suka kangara da Allah ya halakar da su ba abin da ya rage shi ba abin da ya rage Ubangiji madaukakin sarki to haka kuma mu ma sai mu sani idan muka kangare ba abin da zai rage Ubangiji madaukakin sarki mu din mu ne za mu samu raguwa mu ne zai zama da cewa mun zo mu rasa samun ni'ima daga cikin ni'imomin da Allah subhanahu wataala ya tanadi to abin da